نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabai wannan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna talata kenan 5 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1440 watan turawa muna 12 kenan ga watan 3 shekara ta 2019 mun sake zama don ci gaba da karatu a littafin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari yau zamu tashi ne a babin da yake cewa yabda'ul kabir bil kalami wa su'ali a bayan mun kare karatu a babu izlalil kabir ko babin da yake magana akan girmama manya shi muka kare wancan satin inda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nuna mana cewa alamar musuluncin mutum a tadda shi yana karrama dattawa yana mutunta tsofi yana jin maganar masu furfura da masu karatun alqur'ani da shugabanni masu adalci babi alike yake da shi na yau shine in matsala ta taso ko za a yi tambaya ko za a yi jawabi ana so lalle babba wanda yake da girman shekaru a cikin ku ya kira kowa da kwanaki shi ake so ya gabatar da wannan jawabin in tambaya ce in jawabi ne shi ake so ya gabatar wannan shine tarbiya ta addinin musulunci shine karatun da zamu tashi akan lambar hadisi ta 359 darasi kuma na 53 kenan ko Imam al-Bukhari ya ce babu yabda'ul kabir bil kalami was su'al babin da yake cewa babba ya fara yin jawabi ko tambaya haddathana Sulaiman ibn Harb qala haddathana Hammad ibn Zaid an Yahya ibn Sa'id an Bushair ibn Yasar mawla al-Ansar الرافع بن خديج وسهل ابن أبي حسمة أنهما حدثا أو حدثاه بين ونن سنباد الأباري دواكينا رافع بن خديج دوكما سهل ابن حسمة سوبيون سنباد الأباري وكما دكنين سنباد الأباري دبوشار ابن يسار مولى الأنصار بسكة بعد الأباري أن عبد الله بن سهل عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود أتى يا خيبرة وأن متنم جدابي عبد الله بن سهل دكما محيصة ابن مسعود ومحيصة ابن مسعود أتى يا خيبرة سنزو ينكين خيبر شينكما عند يهودا وسكداو بايما ذن الله صلى الله عليه وسلم يا خروس دجاجري مدينة kusan Khaybar gabaki ɗayan ta kasa ce ta Yahudawa kafin a yakin Khaybar a sake tarwatsa su daga wannan guri din to yana daga cikin gurin da ake zuwa a yi kasuwanci a sai dabino kuma a koma garin Madina da shi to duka wannan guda biyu sun taho Khaybar fatafarraqa fil nakhl sai suka warwatsu ko suka rarrabu a cikin dabinai ma'ana gurin da yake da sarkokin dabina ne kowa dai sayan abinci suka zo wannan ya bi hanyar shi wannan ma ya dau hanyar shi faƙotila Abdullah ibn Sahal wani sai mai kwanto shi Abdullah ibn Sahal sai mai kwanto a cikin wannan dabinan tunda surkuki ne na gonakan dabinai sai wani ya kashe Abdullah ibn Sahal masiri sai kace shi dan uwan ya dawo ya same shi ne a kwance jinin jini kuma kamar yana da fara ko irin jallin fahinan na ƙarhe haka dan uwan ya dawo ya same shi faƙotila Abdullah ibn Sahal faja'a Abdurrahman ibn Sahal sai dan uwan shi Abdurrahman ibn Sahal ya dawo wa huwayisa da Huwayisa wa Muhayisa ibn Mas'ud dukkanin wannan ukun sai suka taho Abdurrahman ibn Sahal da hi Huwayisa wa Muhayisa duka wannan guda biyun na ƙarhe Huwayisa da Muhayisa ibn Mas'ud duka ƴaƴan Mas'ud ne to sai suka taho su uku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah tsira da mutunta tabbata a gare shi tabbata labarin abin da yake faruwa dan uwanmu mun je kasuwanci mun shiga garin Yahudawa da gonakan Yahudawa dan neman abincin da zamu saya ga yadda muka samu dan uwanmu an kashe shi cikin gonakan Yahudawa fatakallamu fi amri sahibihim sai suka fara zance ko suka fara magana kan al'amarin dan uwansu waye dan uwansu shi wancan Abdullah ibn Yasar ko Abdullah ibn Sahal wanda aka kashe shi to sai suka fara gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin dan uwansu فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم. sai Abdurrahman ya bude zai fara yin magana wa kana asgharul qaumi kuma shine mafi kankanta a cikin mutanen ukun da suka taho da haka kenan mutum da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum uku ko Abdurrahman ibn Sahal wa aka kashe Abdullah ibn Sahal ko Abdullah ibn Sahal da Abdurrahman ibn Sahal wannan uwa daya zaka ce uba daya dukkanin su gidan su daya wa huwaysa wa muhayisa ibna Mas'ud kaga wannan ba gidan su daya ba amma suna da dangantaka ta jini in a hankalce ne wanda kuke uwa daya uba daya ko wanda kuke uba daya shi ya kamata ya fara jawabi da gabatar da jawabi dan shi ne mai haƙi na jini da haka to ana zuwa wannan yankan la sai ya fara yin magana fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kabbiril kibara a wannan ko kabbiril kubara ka girma ma girma abi girma yana mai kya zai fara jawabi manzo Allah san gidan su daya ai mun je guri kaza da kaza sai yace kabbiril kibara bi girma tunda ku ukun da kuka zo gaba na akwai wanda ya girme ku a shekaru ka san abin da ya faru ya san abin da ya faru bar shi ya fara gabatar da jawabi wannan shine mutunci wannan shine ladabi kabbiril kibara fara bin girma kuma dukkanin su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan a gaban shi al'amari yake faruwa duk wanda ya zo gaban shi da sunan musulmi ya ganshi wannan mutumin sahabi ne sai ta amma duk da haka bi girma kabbiril kibara qala yahya da daga cikin riwaya mai riwaya yahya a cikin riwaya sai yake cewa ai liyal kalamal akbar mafi girma cikin ku ya dauki nauyin jawabi ya gabatar da jawabi fatakallamu fi amri sahibihim sai suka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labarin abin da ya faru ga dan uwansu cikin har muhalli shahi ya fita mai dan uwa daya da uba daya ya miƙe zai jawabi ko uba daya ya miƙe zai jawabi manzon Allah ya ce yi shiru bi girma babban ku ya gabatar da jawabi abin da ake da bukata fito mun da surar maganar to wanda zai fito da surar maganar babban ne ba ana nufin wanda yake da haƙi a cikin su ba wanda yafi kowa girma shi zai gabatar da jawabi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam to da suka kare jawabi dan uwan mu ne an kashe a ina aka kashe shi a gonakan yahudawa wa ake zargi zai kashe shi na yahudawa ake zargi za su kashe shi me yasa suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labarin cewa an kashe dan uwan su dan manzon Allah ya bibiya musu wannan haƙƙi a matsayin sa na jagora na shugaba shi zai dauka musu nauyin haƙi a wajen manzon Allah a wajen Yahudawa to da suka kare ba manzon Allah labarin dan uwansa sai manzon Allah ya ce da su isa istahiqu ko astahiqu qatilakum aw qala sahibikum bi aymani 50 minkum yace ku cancanci mamacin ku ko dan uwanku ma'ana ku cancanci jiyar shi ko haƙƙin sa bi aymani 50 minkum da rantsuwar mutum 50 a cikin ku dan shari'a ce kuma sabuwa a addinin musulunci mutum ne an kashe a gonakan yahudawa akwai yuwar yahudawa su iya kashe shi amma ina shaidar su yahudawa suka kashe babu kuma ba a barin jinin musulmi ya salwanta babu jawabi sai manzon Allah ya ce to idan kuna son haƙin ƴan uwan ku koma ku je ku tattaro magada da masu jini mutum 50 kowa ya zo ya rantse da Allah ya ce na rantse da Allah yahudawa ne suka kashe wannan dan uwan namu ni kuma zan je gurin yahuda in karɓo muku diya shi ina yake ta astahiqu qatilakum ku cancanci haƙin dan uwanku aw qala sahibikum ko abokinku bi aymani 50 minkum da rantsuwar mutum 50 cikin ku wannan shine babin da malamai suka kira shi kasama a cikin fiqh ko babin rantsuwa wanda ya kawo ƙara ya yi rantsuwa duk tsari da muka sani wannan kuma yana daga cikin shari'ar da ta saba a addinin musulunci ma'ana ka'ida ta saba da normal abin da ake tafiya ba wai ta saba addinin musulunci nake so in ce ba ka'ida shine in aka zo albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara wanda ya kawo ƙara shine yake kawo hujja wannan abin nawa ne dawana suna nan na saya shine abin da ake da bukata a gurin shi albayyina wannan abin nawa ne wana ma ya taba aran shi wannan abin nawa ne dan yana da alama a guri kaza a buda a gani shine abin da ake kira albayyina wanda abin yake hannunsa a rike mai musu shi kuma sai ya rantsa da Allah kaga kawai ne take kaida da muka sani ta shari'a ko to ita kuma wannan babin kai da ka kawo ƙara kuma kai zaka rantsa saboda me suka ce saboda ita ma sigar da awar ta canja wanda ake zargi kamar hin da yake da dalili na zahiri a hannun shi bari ba a ganshi lokacin da yake san ba kuma kai da ka kawo bakka da hujja a hannunka amma dai kana da dan zargi zargi hin akwai kiyayya tsakanin musulmi da yahudawa wannan mutumin a gonakan yahudawa aka same shi kuma za su iya zuwa za su iya kashe shi don su kwashe kudin da yake hannun shi akwai abin da ake kira sa kenan allahu war qarina abin da suke ce masa circumstantial evidence ko alamomi da za a iya kalla like da gurin da aka yi barna kuma ai amfani da su wajen kafa hujja an zo an yi fata sai aka tsinta ID kadinka a gurin kai dan goma lakana zauna a goma misali aka ce an yi wata barna a munjibir kuma aka je aka tadda ID kadinka a gurin me kai shi gurin yan sanda za su yi bincike me kai ID kadinka ko wannan karina ce wani an kashe shi amma bayan sati uku sai aga hularsa ka caba ado ka sako ta akan ka da jawabi go to akwai karira a wannan gurin sai wannan karira ce ta samu dan Allah ya ba su rantsuwa tunda akwai abin da za a iya kallo a dokare da shi to ku kira ƴan ƙonku mutum 50 su rantse da Allah yahudawa ne sai a dora wa yahudawa da sai su biya qalu sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah amrun lam narahu abinda idan mu bai gani ba kuma har mutum 50 su rantse da Allah a cikin mu in fushin Allah ya tahi mutum 50 a zure mu salalaci ai kusan an taba garin kenan akan abinda mu gani ba kawai zargi muke sai sai manzon Allah ba za mu rantse ba kala sai manzon Allah ya ce to fatubri ukum yahudu bi aymani 50 minhu to yahudawa sai su hutar da ku da rantsuwar mutum 50 a cikin su so ma zan tura a kirawo su kuma dole su zo su to yahudawa ku ware mutum 50 a cikin ku su rantse da Allah ba ba yahudi bane ya kashe su da haka idan ku kun kasa rantsewa kamar haƙin ku ya taho saraya kenan ko yahudawa suna rantsewa ba su suke kisa ba shi kenan duniya ta sai ce to yahudawa za su saukutar da ku rantsuwa amma mutum 50 su rantse a cikin ku قالوا زي سكت يا رسول الله قوم كفار متانين كافرين بس سان جرمان الله بقى انا تي واسو رنسي زاسو رنسي انا زي نقول تو مقالا كينا ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يبادى ديش اكران كنش كودة بانغرنش sai ce to a je cikin raƙuman sadaka a duba masu kaza masu siffa kaza masu siffa kaza a ware 100 su ne diya shi a bashi a zauna lafiya kaza yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin abubuwa ne ya karantar da mu girmama babba shine abin da aka kulla babi a kan shi ana rantsuwa idan masu ƙara ba su da hujja musamman ta safurai yana abin da ake kiransa rantsuwa ta kasama limami ko shugaba yana yin hukunci dan maslaha an kashe musulmi ba a so jinin musulmi ya tafi haka siddan a banza to wace kofa za a bi a nemo jinin haƙin shi ko dai rantsuwarsa ko rantsuwar wanda ake zargi da kisan shi wanda suka yi ake bin jini sun ce ba su yi rantsuwa ba dan idan su bai gani ba kiri da kiri dan haka 50 a cikin su ba su yi rantsuwa ba duk salalaci wanda za su rantse din yahudawa ne rantsuwar su ba ta da kima in garin musulmi ne sai a bari su rantse saboda musulmi an san ba zai rantse akan ƙarya ba kuma ya halatta kenan idan mutum yana da kyakkyawan zato akan al'amari ya rantse kuma za a ba shi gaskiya akan abin da ya rantse da haka shugaba na hukunci da maslaha ana kuma ba da rantsuwa idan ana da kyakkyawan zato kuma sannan ana iya ba wa arne rantsuwa kuma ana iya dada rantsuwar shi idan rikici ya hada ko da arne wanda kuka saba zama da shi suna ji kuna wallahi kuna tallahi suna billahi allazi ku to idan ta kama a bahin rantsuwa ya rantse in ya rantse shi ma ana iya yarda da shi a wannan rantsuwar ta shi duk da bata faru a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suka ce amma da bata halasta ba da manzon Allah ba zai ce ba a ba su me a ba su rantsuwar sai wannan rantsuwa din to sai manzon Allah dan kar jinin musulmi ya salwanta sai ya ce to ga diya nan a ba da raƙumi 100 ya zama to diya an kashe fitina kenan inda ba haka wasu za su ce to ai yanzu an kashe mana musulmi yana jagoran musulmi amma ya kasa yin magana a cikin yahudawa sai he dan ya zuga wani sai ya fadi wani a cikin zuciyar shi su kuma yahudawa suka ga manzon Allah bai dauki hukuncin komai ba to ba maki sun ga kofa sai su sake kashewa sun ga kofa sai su sake kashewa amma tun da ya dauki raƙumi 100 ya bada sun san abun ba wasa in an yi da gangan to zai tunza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce to shugaba idan yana shugabancin al'umma dole ya zamanto mai kallon maslaha a ina maslaha take in ya kama kuma za a kashe maslahar da kudin al'umma cikin kudin dukiyar musulmi ana iya yi a kashe wannan maslahar a wannan matsalar dan karbar nata faru cikin al'ummar musulmi ko a wulakantar da wani musulmi cikin musulmai Allah ya samu dace qala sahal sahal sai ya ci gaba da bana jawabi sai yake cewa fa adaraktu naqatan min tilkal ibl sai nayi kokarin kama wata raƙuma cikin wannan raƙumomin da aka ba mu na me nadiya fa dakhaltu mirbadan lahum sai na shiga irin garkan da ake tara su tana cikin wanda manzon Allah ya ce mu kama a matsayin me a matsayin diya to a kokarin kama ta da nake yi faraka batni birijliha sai ta harban da kafarta fat ta harbe shi wannan yake gwada me yake na harbin da ta yi mai bata san shi ba na'am kuma a tunaninka na bahaushe an ce raka mu wannan haƙin ka ne da kaje sai ya harbe ka me zuciyarka za ta ga yamma na anya abun nan naku da gaskiya ko haka ne ko ba haka bane ba to amma su malamai da yi ba da labarin da kansa ya ba da labarin harbin inda abin da yake nufi anya da gaskiya da ba zai ka labarin ba sai ya ga maka na gane wata raƙuma cikin raƙuma da aka ba mu a kokarin kama ta ta harbe ni sai malamai suka ce wannan ya dullo ala ziyadati dabti da gaskiya abin da ake da bukata hadisi ya inganta shine aka ce menene ruhi adlun babitun ko amislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi shine ya zamanto wanda yake riwaya ya zamanto adali ne kuma babit yana kiyayewa abin da ya riwa a gurin sa sai suka ce tunda har ya gane siffar raƙuman har ya bi raƙuman har ta harbe shi har tsawon lokaci da yazo bada labari bai manta harbin ba wannan yake nuna cewa ya kiyaye kissar ya kiyaye labarin da yake badawa isu wanda mai san kalli wannan ne a matsayin me ziyadatul dabt mutun ya baka labarin abin da ya faru shekara 10 sai ce daidai lokacin ana yayin hulan nan tangaran ko da manga da jar hula akan sa tangaran kago ne ke nuna maka cewa kaifin haddar da kiyawar ba karami bane ba ko an fara yayin takalmi kaza irin sa ne a kafar sa kala brown kage ai kiyawar ba karama bace ba kenan ko a lokacin an fara yayin wani dinki me kaza irin sa ne a jikin sa da hadda gizna ko galila ko da wace ce a gurin malaman hadisi wannan hadisin yana karawa hadisi daraja yasa wani lokaci zaka ga idan kuma wannan siffar da aka samu duk marwayin hadisin sun rike ta ina ake kira hadisin mai musalsal ko kamar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bada labari ina je ga Huzaifa ne ko da Jabir ne na manta fahimin hadisin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa inni uhibbuka fillahi ina kanka dan Allah madaukakin sarki fa qul dubara kulli salatin allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika lokacin da yake ce masa inni uhibbuka sai yayi murmushi to dukkanin wanda zai bada riwayar hadisin sai yayi murmushi yake bada hadisin ya suka ce hadisin musalsal ne sun rike wata siffa kowa sai da siffar lokacin da zai bada hadisi wannan murmin sai ya zamanto hadisi ne musalsal to in aka samu irin wannan yana karawa hadisi daraja da kima da akwai wata siffa da bata cikin hadisin amma kuma kowa ya kiyaye wannan siffar ko ya aikata wannan siffar wanda yake nuna maka karfin kiyayewa akan wannan maganar da ake yi akan ta Allah ya sa mu dace muhallin shahid dai ne koda ka fi kowa haki akan magana in ta kama za a yi zance komai iya zancenka komai dadin zancenka idan da manya ka saurara manya su yi magana shine abin da ake da bukata a addinin musulunci to yanzu nan tarbiyar ita ma tana cikin abin da ya karanci ko da an je ga kowa zakewa yake yayi magana saboda a ce hi ne yayi magana a gaban gwamna ko hi ne yayi magana a gaban shugaban kasa ko hi ne yafi kowa iya zakin baki ko hi ne yafi kowa kaza ko Allah Allah yake amma abin da ake da bukata ku dubowa yafi ku shekaru to kai akramuka Allah ko malam ko imam ko alhaji ko wane ne ya kamata ka fara yin magana bahida eh shine matsalar da take faruwa
yanzu ne matsala har kun juya magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan ya ce maka bai da ilimi ba mu yi magana ban yi hukuma ilimi ko abinda aka kalla kawai shekaru in dai ya fi ku shekaru ku bar shi ya tsara dan can yana da ilimi yana da degree hafizin qur'ani ne ya duk ba a buƙaci wannan ba abinda ake da buƙata kawai tsagware ke kira idan an kirga nasa yana gaban ku ko da kwana ɗaya da abinda ake da buƙata eh idan kace bai da ilimi yanzu ka saka wani abinda babu shi a cikin hadisin aina za mu lamu eh ka wahala mu ko sannan in ga kwace masa hakikace ya bude da addu'a shi kenan kawai iyaka ake sa addu'a sauran bayani ba zai iya yi ba kuma daga cikin siffa ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bude taro da addu'a haka nake tsammani ko in jawabi ya kama ko ana ba wanda zai jawabi in alhamdulillah tana cikin addu'ar nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu yana zuwa amma ba adu kenan kawai ci gaba da jawabi amma ayi salatin annabi goma fatiha da to sai alhamdulillah rabbil alamin ko in yazo sai a dauka in alhamdulillah da ita ake bude taro haka da yake a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace yes kai da so kake dole kai kai magana ko na'am eh to yanzu shine ya saryantar da haƙin sa ba ku bane kuka saryantar mai da haƙin shi kuma lokacin saryantar da haƙi akwai lokacin da kuke nuna mutum ba ma so ka dauki haƙin naka wa zai jawabi sai a ce wannan ne hebutet dan kauda kai haka eh waye zai jawabi wannan he ga mutane to wannan alamar kuna nuna fita ku fa cikin ku bai ba ku ba dadin yin kuna so yayi wannan magana to in ya fuskanci ba ku so yayi magana da kansa dan kar a samu bacin rai to wannan man yayi magana ke ta huzuwa wanda kuke sha'awa wani lokacin wannan tana haifarwa ga mutum ya saryantar da haƙin sa eh irin wannan ce ta taso akwai rahin kunya dai akwai lahin ladabin da muke magana akan shi ladabin a sakar mai haƙin sa a baki haƙin sa idan yaje jawabi ya ga jawabin yafi karfin sa sai ya ce wani ina ga yi mana bayani madadin wannan shi kenan saryantar da haƙin sa amma kada kowa daga cike nuna wata alama da bai gamsu da cewa ya kamata yayi wannan jawabin ba Allah ya samu dace kuma sai an yi haka fa za a zauna lafiya kadan eh shi ne abinda Mal Abubakar Gumi yake ta faɗa ku karanta hadisi da aiki da shi ne zaman lafiya wallahi zaman lafiya in kun je duk iya magana ku duk ilimin ku ku bar babban ku ya tsara shi ne abinda yake dacewa babu idza lam yatakallamul kabiru hal lil asghari an yatakallam to babin da yake cewa idan babban bai magana ba shi karamin ya iya yi akramuk Allah zai iya yi awa yawa na'am to Imam Bukhari ya hadathana Musaddad qala hadathani Yahya ibn Sa'id an Ubaydillah qala hadathani Nafi' ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhbiruni bi shajaratin mathaluha mathalul muslim yace ku bani labarin bishiyar da take kamar ta kamata ta musulmi tambaya yawa sahabbin shi kowa ya tunani a gungurumin daji ku zo min da wata bishiya wannan bishiyar tana kama da musulmi ta kowace fuska duk kamannin musulmi tana da akwai akhbiruni bi shajaratin mathaluha mathalul muslim kamar ta kamar musulmi ce tuti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha kowane lokaci ana samun ƴaƴanta cikin iznin Allah madaukakin sarki yadda kowane lokaci musulmi yana da amfani yana da gudunmuwar da zai bada wannan bishiyar kullun ka juya za a ga ƴaƴanta kuma kowane lokaci akwai ƴaƴa a jikinta tana fitar da ƴaƴa in wannan ba ta yi ba wannan ba ta yi ba za ta yi in wannan ba ta yi ba wannan za ta yi in tana ba ta yi ba tana za ta yi kuma sannan za a samu ƴaƴanta a bahu za a samu a sto za a samu a jikin uwarta tuti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha la tahuttu waraqaha daga cikin dan kilu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su yace ita wannan bihiyar ba ta zubar da ganyenta iyaka tsayi wata iyaka tsayiwar ganyenta na'am iyaka tsayi wata iyaka tsayiwar ganyenta la tahuttu waraqaha to Abdullah ibn Umar sai yake cewa fa waqa'a fi nafsi an-nakhlatu Azza da Umar yace manzon Allah yana gama wannan siffa sai zuciyata ta gaya min dabino ci. Fauqa fi nafsi annakala. Dabino shi ya faɗo cikin zuciyata. Fakarihtu an atakallam. sai na ji ba na so in magana in ce wa manzon Allah bihi abana dabino ce in farat in ce bihi ya ce dabino ce me yasa sai ya ce wa samma Abu Bakr wa Umar saboda a gurin akwai Abu Bakr Siddiq akwai Umar dan Khattab waye Abu Bakr Siddiq ne babba cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar me kima da daraja da karbar musulunci da wa musulunci hidima Umar dan Khattab uban sa ne mahaifi yace to sai naji kunya ayi tambaya didda na san ansa amma ga Abu Bakr Siddiq bai ansa bane in yi faratin ansa ga Umar dan Khattab bai ansa ba in yi faratin ansa sai yace naji bana sha'awar in ansa wannan tambayar a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma lam yatakallama yayin da su biyun basu yi magana ba qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da mutum su tabbata a gare shi yace hiya nakhlatu ai dabino shi kaga ya ci tambayar ya san an san tambayar amma saboda manya a gurin yake ji da kunya eh da rahin ta ido manya ba su ce ba iya fada sai ka mai bakin falamma kharajtu ma'a abi yace to da na fito tare da babana qultu sai nace ya abati baba waqa'a fi nafsi an-nakhla wallahi ya zo a raina cewa wannan bihiyar bihiya ce ta dabino qala sai baban sa yake tambaye shi ma mana aka anta kulaha to me ya hana ka gaya kurai tsallakin ma mana aka anta kulaha me ya hana ka fade ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law kunta qultaha yace da ka fadi ansar a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ahabba ilayya min kaza wa kaza yafi mun alkhairi a ce ni nake da dukiya kaza da dukiya kaza da dukiya kaza yafi mun alkhairi ka bada ansa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da a ce ni na mallaki wannan dukiya yafi a ce ina da mota ina da babur ina da gida a kaza ina da kaza ka ansa tambayar manzon Allah zai fi mun alfahari akan wannan dukiya kana sai sha Allah dan Umar ya fada tunda hima Umar ya fada zuciyarsa ko ni zan so a ce dana ya burge a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai ma ina ga ya zaka sauko ba ma danka ba kai ma zaka so a ce ka burge to a ce kai ka burge din tunda har kana da mazauni a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kuma danka ma ya burge shi ma ya fara higuwa cikin sako kenan ko ya fara zama babban dan jam'iyya ko qala sai yake cewa ma mana ani illa an araka illa lam araka wala Abu Bakr takallamtum wa yace wallahi ba abin da ya hana ni sai dai saboda ban ganka ba ban ga Abu Bakr yayi magana ba wannan ya hana ni yin magana kage kenan didda ya san ansar a mutunta wannan manyan abasu martaba a bari idan sun fara tanka Abu Bakr sai ina ganin shi diya ce wannan sai ina ganin gan to an bude kofar magana kenan manya sun fara to sai shi amma tunda Abu Bakr ya shiru bai magana ba Umar ya shiru bai magana ba wataƙin akwai hikima da ta hana su yin magana wannan ya hana Abdullahi dan Umar yayin wannan magana da kuma dan karamin yaro wannan yake nuna cewa kenan gidan me akwai ladabi akwai tarbiya fakarihitu sai na kyamace in yi wannan magana da to har yanzu mun cire ana iya yin maganar kenan idan babba bai yi ba na har yanzu mun cire ba ko saboda shi wanda aka kawo hadisin a karan kansa bai yi wannan maganar ba babansa ne yace ina ma yayi wannan maganar har yanzu kana jiran a bude maka kofa sannan ka fara to sai dai shi wannan hadisin Imam al-Bukhari da ya kawo shi a cikin sahihin shi ya kawo shi a wani babi da yake nuna cewa kuma yana da kyau karamin yayi magana idan manyan ba su yi ba musamman kofar da aka sake ta a bude kowa yayi magana a cikin ba wakilci ake bukata ba ba so ake ayi magana daya bayan daya ba an bude kofa duk mai magana yayi to sai kawo ta yake cewa babu la yata'allamu al-mustahyi wala mustakbiri babin da yake cewa duk wanda yake da kunya ko yake da girman kai ba zai yi karatu ba zai iya yin ilimi ba saboda me hi wancan fakarihitu din a wannan riwaya ta Allah dan Umar yake cewa fastahayitu sai naji kunyar in yi magana saboda ga kai ga Umar a gurin sai Imam al-Bukhari ya ce to duk wanda yake da kunya kuma ba zai iya yin ilimi ba da haka daga ran da ka shiga aji ka fara karatu ka cire kunya ka aje ta a gefe in mallam yayi baka gane ba tambayi in kai turanci ajin za su yi dariya ka yi dariya ka zama to gudaji eh ba matsala eh a tura ka ne ka dima kujera bayan shekara hudu ka dawo shine problem ka meke kai magana ko ana ha maza ha mata ka faɗi abin da kake da bukata duk wanda ya ma dariya ka juya ka harare shi ka faɗi abin da kake so eh ba wani abu ka kalli kwaye idan sa kai magana hi ne abin da nazo yi kuma hi zan yi to yaga tun ana ma dariyar zaka zaman to jiki kuma in kana yi kana koyan kana gyara wata ran in kana yi kuma tadi za a yi maka dan haka ita ce kaidar rayuwa dan haka in dai ka shiga aji ka cire kunya ka cire girman kai to ai da wana ma suna ajin ya za a yi ni ga ajin ka shiga ba matsala ka shiga aji akwai danka akwai kananka akwai wanka akwai wane ne a dama ya da su karka ji kunya to anan ne zaka samu daidai ilimi saboda haka ka cire girman kai ka cire kunya wanda yake gwada kenan idan an bude kofa kowa yi magana koda babba bai yi ba karami zai yi yasa Umar dan Khattab yake cewa da kai wannan maganar da nafi farin ciki da ita saboda dukiya kaza da dukiya kaza da dukiya kaza dan nan a gurin ya gane me ba rahil ladabi bane rahil ladabin abukaci wanda zai yi magana ne kwaya daya kuma sai yaro yayi farat to wannan rahil ladabi ne abukaci wanda zai yi magana wanda yake tsakatsake sai yayi farat yake gari yafi kowa iyawa wannan shine da rahil ladabin yake ana zuwa idan girma ake da bukata ɗaya ne zai yi jawabi a bar ɗaya fara yin jawabi ko wanda aka wakilta ya zama to shine shugaban tafiya anan ya zama shine babba kenan ko an hada ku daga office za ku yi tafiya sai aka ce to wane kai zamanto chairman wane kai zamanto secretary wanda aka ce ya zamanto chairman shine wa a cikin tafiyar kenan shine babba yanzu wannan koda ka fi shekara to kuma ta fuskar an bahi shugabanci sai ka saurare shi fuskar shugabanci sai ta yi magana wallahi ta'ala alam Allah ya samu dace babu taswidul akabir babin da yake cewa a shugabantar da manya in kun tahi za ku bada shugabanci ku bada jagoranci ku bada babba idan akwai da da uba wa za a bawa uba ko na in ta kama na'am ko wata kama ba na'am na'am a kai ka faɗa babu taswidul akabir babin da yake cewa a shugabantar da manya shi wannan tsarin musulunci ne tsarin demokradiya ita kuma wanda ya fi yawan ƙuri'a wanda ya fi kuɗin sayan ƙuri'a yi ake bawa dan yanzu an kuma gaskiya ba wanda ya fi yawan jama'a bane wanda ya fi kuɗin ƙuri'a kawai shi ne za ka zo gindin akwati wannan ya bude shago wannan ya bude shago kai 200 kai 300 kai 700 kai 1000 wanda ya fi kuɗi shi kenan in dai ka rufe banki ba ka ɗauko ka ajiye a gida ka fito da shi kai za ka ci ƙuri'a to ya za a yi ran shuna ma ita 15 wanda ya ce 200 za a yi kuma ga wannan da 200 da 500 da 500 za ka je wajen mai 200 to shi yasa za ka ga daga cikin illolin demokaradiyya kenan a cikin idan in iska suka fi yawa a garinku dole na zai shugabanci ku in iska ne idan masu harkar karuwai ne da yan homo da yan luwaɗo da masu akawalci da yan wane ne in su suka fi yawa a garinku dole su za su mulke ku idan ustazai ne ustazai ne ko idan barayi ne barayi ne in yan kulom ne yan kulom ne saboda mai isa game of majority haka to amma tsarin musulunci duka ba wani ake kallo ba kawai ku duba waye babba cikin ku ku ba shi shugabanci wanda ya fi daraja wanda ya fi kima wanda ya fi sanin addini ya fi shekaru ku dauki hukunci kin ga wanci ku ba shi wannan shekarun suna da alfarma bara mu ji abin da wani tsohon sarki ya faɗa ko wani tsohon jagora ana Amr ibn Marzuq qala haddathana Shu'ba an Qatada sami'tu mutarrifan an Hakim ibn Qais ibn Asim أن أباه أوصى عند موته شي حكيم ابن قيس ابن عاصم هي قيس ابن عاصم دين أنت أنا دعك تكيم موتا نند سكبا تردا بنو تميم وجمع زن الله صلى الله عليه وسلم سكما يمبايع أكان كربار الدين المسلم ده مسلم تكوم سيزونا أو جمع زن الله صلى الله عليه وسلم يسيق بعد كراتبه بربا مدينة حسد من زن الله يرس mutune mai hikima tun a jahiliya shugaba ne jagora da ya shigo musulunci kuma ya ƙara da hikimar musulunci sai ya zama to mai hikima ne mai basira mai fasaha duk yaƙuƙuwa da aka yi mai yaƙi mai yana da ya da shi aka yi waɗannan yaƙuƙuwan a bayan musuluntar shi yana da kuma mutanen da Allah ya musu buɗi in dai da su a guri suka danna to ba a iya baya haka suke har bayan rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai aka ba shi jagorancin yaƙi to za ka ga kamar ana tallafa mishi ana ba shi wani agaji ne na musamman kuma dama gogaggen shugaba ne kafin musulunci, kuma ya samu musulunci, kuma ya riko da musulunci, kuma ya ƙara samun albarkar tabiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da yazo rasuwa sai ya tattaro ƴaƴan shi gaba ɗaya ce to ku zo in muku wasiya, duk suka taru gaban shi. Fa kada sai yake cewa ittaqullah wa sawwidu akbarakum ko akbarukum, ku ji tsoron Allah, ku shugabantar da babban ku. Inna mut kar ayi jayayya, kar ayi matsala, wanda zai gaji gidana ya gaji harkokina ya zamanto shugaba ya zamanto jagora, babba cikin ku shi zai zamanto. Duk inda aka sa ka samu kanka, in an ce maganar shugabanci, ku duba waye mai girma, waye mai shekaru, ku bashi wannan shugabanci. Ittaqullah ce ku ji tsoron Allah, wa sawwidu akbarukum, ku shugabantar da bambanku. Me hikimar bawa babba jagoranci? Sai ce fa innal qauma idza sawwadu akbarahum, domin mutane in suka shugabantar da babbansu, khalafu abahum, kamar sun biyo bayan mahaifinsu. Babanku sai ya rasu, sai aka duba babban da a cikin, sai aka ce kai gaji mahaifinka. To za ga in dai ba rahin sa aka yi ba, duka wannan dangin da ƴaƴan da waye duka zai tattara ya rike su, saboda me? Dama shi ne babba. Sai ce to idan mutane suka ba babba shugabanci, ya ce kamar sun gaji iyayensu ne, sun maye bayan iyayensu, duk abinda babansu yake zai yi, kuma za a zauna lafiya kalau. Khalafu aba'ahum wa idza sawadu asgharahum, in ku suka shugabar da dan karamin su, dan cakwalkwali, azara bihim zalika fi akifaihim, wanda sai zamanto musu abun gori. Azara bihim zai zamanto musu abun gori, hakan da suka yi, fi akifaihim a cikin tsarefin su. Mutum ya mutu, babanku da manya-manyan ƴaƴa guda bakwai ko guda takwas ko guda goma, wani dan karami ya kawo wuta, sai aka shugabantar da shi, sarki ne ko shugaba ne ko jagora, hekara a hirin da kaza ko auren fari babu, zai zamanto abin nawa, shi ke suna abin aibantawa, abin ba da misali, abin mamaki. Saboda me? Darajar ba ta kai ba, wannan martaba ba ta kai ba, kimar ba ta kai ba. Wani shi ne dalilin da ya kawo akan cewa a ba shugaba ya zamanto babba. In an ba babba, kusan za ka gida bai lalace ba. In aka ba wa karami, to an ɗauko hanyar tarwatsa gida. Yasa ko kuɗi ne, wani lokacin in babba ya yi kuɗi a gida, to an fi zama lafiya, saboda duk wanda ya jawo wajensa zai tafi. Dama Bahau ya ce babba me juju ne, kowa zo zai zubar a gurin. Amma idan ɗan ƙarami ne, to sai ce wai dole wannan manyan sai sun zo sun bihi, ta nan matsala za ta fara. In ku suka zo suka bihi, kuma sannan sai ake musu gori a gari, ka gansu ko kunya ba sa ji. Ɗan ƙaramin ƙaransu godo-godo suna bin shi. Haka za a faɗa ko? To haka yake a shugabanci, haka yake a wajen harkar kuɗi. To sai dai kuɗi ne ba yadda za ka yi, Allah yake badawa ko? In bai baka ba yadda za ku yi, dole ku haƙura da hekarunku. In shi kuma ya kamata ya zamanto mai mutunci. Kada ya bari sai kun zo kun roƙo shi, sai kun zo kun mai fadanci. A'a, shi ne ya kamata ya taka ya je har gida ya sada zumunci, kuma ya muku alheri. Haka ya kamata, kuɗi a hannun yaro. In kuwa kuɗi ne a hannun babba, to kuma kowa ya je gidansa ya karɓa. In a hannun yaro, je ka gidan kowa ka bada. Wannan shi ne mutunci, wannan shi ne daraja. Wa alaikum bil mal, yace ina horonku da dukiya, ku neme ta. Sai yace wa alaikum bil mal, ina horonku kuɗi, sai ku neme shi. Duk inda yake ku nemi kuɗi, kuma na sahabi ne, wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku nemi kuɗi, kuɗi na so sai ai musulunci bai ba amfani da haramu ko? Wa alaikum bil mal, ku nemi dukiya, wasina'ihi, da kuma iya sarrafa dukiya. Abu biyu ne dole musulmi duk inda yake sai ya hada da su. Ka nemi kuɗi, ka kuma iya sarrafa kuɗi. Ka nemi kuɗi ta hanya mai kyau, kuma ka kashe su ta hanya mai kyau. Kamar shata ma kai ta faɗa ko, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Dan haka in kai gumi ka samu kuɗinka, to ka kashe su ta hanya mai kyau. Ina abin da ya gaya musu, alaikum bil mali wasina'ihi, ina horonku da neman dukiya da kuma iya sarrafa dukiya. Galibin malaman da suka yi sharhin hadisin da muka wuce a baya, inna allaha yanhaakum an salasin, Allah yana muku hani akan abubuwa guda uku, huququl ummahat wa man'in wa hatin wa ida'atul mal. Eh, Allah yana hana ku mai saba wa iyayenku da roƙo da hani, rowa kenan da roƙo, sannan mai wa ida'atul mal, da salwantar da dukiya. Suka ce cikin salwantar da zuciya, duk wanda suka yi hadisin suka tsako wannan. Menene salwantar da zuciya? Dukiya ka neme shi ta hanyar banza, ka kashe shi ta fuskar bata dace ba. In dai ka kashe ku, an samu ida'atul mal. Shi kuma da sai ya ce muku, ku kuma ina muku wasiya, ku iya sarrafa dukiyar ku. In zaka kashe, ka san akan me zaka kashe. In na kashe, me amfanin kashewar? In nayi kaza, me za ta dawo min da shi? Sannan abin da ya kamata a adana, ya ake adana shi? Ina isna'ul mal. Kada ba kawai dan kuɗi na zuwa maka ratatata, kuma ka bude addu'a ya rika fitara ratatata, akwai matsala. Eh, ka zamanto kana da lissafi, ko da ba da calculator bane, akwai lissafi. Zaka lissafa, ka san abin da ya shigo, ka san abin da zai fita, kuma duk abin da ya fita ya fita ne akan abin da ya dace. In ba samu haka ba, wallahi za a samu matsala. Duk wanda bai amfani da calculator ba, eh, ko duk wanda bai amfani da kwakwalwar shi ba, in dai bai tsara ba, to akwai matsala. Eh, kuma ko mun jahuin calculator fa tana mana rana, kuma ta yi wallahi, tana yi. Dole sai an tattala kuɗi, sai an tattala dukiya. In ba a tattala ta ba, wata rana za a zo a yi kuka a idana sani. To an samu dai abin da ba a so ɗin kenan. Mu ma magana tattali muke, ko akwai isna'ul mal, lalle a sarrafa kuɗi yadda ya dace, kuma a nemi kuɗi. Da haka siffa ta musulmi, mutum baya miƙe kafa ya ce kawai Allah ya azurta shi, Allah ya kawo, Allah zai iya, ba a yi. Umar ɗan Khattab ya ce, ina mamaki mutum ya shiga ɗaki ya kulle ta, wai Allah ba rufe. Ya ce, ina mamaki, ta yaya za a ba shi ta kulle ɗaki, don an baka ma kuɗin, sai ina za a baka to? Ya ce, ka fito, ya ce, ka san sama ba ta ruwan kuɗi, ƙasa ba ta ɓulɓulo da kuɗi, to don me za ka yi ga ɗaki ka ce Allah ya baka? Ka fita kasuwa, ka fita a gwama da kai, ka nemi kwangila, ka nemi sana'a. Kullum kofar su dabarun sana'o'i sabbi fitowa suke. Abinda kake da bukata kawai ka yi amfani da kwakwalwarka, Allah zai bude maka kofar da za ka samu. Matsalar ka kwanta ita ce problem. An shafaɗa mutum sai ya zo ya zauna a kofar gidansu, wani kuma sai ya taso daga wata ƙasa ya karɓi kayan da yake gidan ku haya, ya samu kuɗi da shi ya sai babur, ya sai mota. An yi wani a wani gari ko a nan garin, ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen da in an ɗaga fili ko fege suke saya, ba 'yan garin ba ne, ba 'yan ƙasar ba ne, kuma a garin ya samu kuɗi. Kai don me yasa ba za ka motsa ba? Ka nemi kuɗi, kuma ka iya sarrafa kuɗi. Kar ka zamanto ɗan binyayi, kar ka zamanto ɗan kece reni. Reni sai ƙare, duka ita kece reni ga zai ƙare. Amma in ka sarrafa kuɗinka yana nan, to kullum kuɗi yana da rana. Eh, ka iya sarrafa su, ka iya adana su. Alaikum bil mali wasina'ihi. Me yasa ya ba su wannan shawara? Sai ya ce, fa innahu manbahatun lil karim. Shi kuɗi martaba ce a wajen mai daraja. Duk inda kake da daraja, kake da kima, kake da mutunci, in baka da kuɗi, banza ta fi ka. Da haka ka nemi kuɗi, ka iya sarrafa kuɗi, to kuɗi yana kare mutunci, kuɗi yana kare martaba, kuɗi yana kare daraja. Ko? An yi wani zargi, aka ce an masa kyautar kuɗi a cek, ko buɗa ma bai ba. Wanda ya mai kyautar suka zo da bukata, ya ce a'a, akwai matsala. Aka tura, aka ce to a gaya masa wannan kuɗin da aka taɓa ba shi irin na kaza ne, ya dawo da shi. Ya ce wallahi bai ma san kuɗi ba ne, ku buɗa ga hina. Takardar ka ga ta nan da kamar ta, ku buɗa, in kun je ku gani cek ɗin an taɓa shi ko ba taɓa ba. Ya tsare mutuncinsa, ko ya tsare darajar shi? Ya tsare mutuncin shi. Ɗaya daga cikin magabata, ina ji ko Sufyan Sauri ne, aka zo yana kwance zai rasu, ya zo har gargarar mutuwa, ya ce inda ku daga karkashin katifa nan, aka jawo buhu na kuɗi, aka zazzage, aka ce a kuɗi ya zubo. Ya ce wallahi laula hadhihi dananir la tamandala bina haula'i muluk. Ya ce wannan banda wannan matsabban da muka nema muka tara. Ya ce wannan sarakunan da kuke gani, ce wallahi sai mun da mu kamar hankici. Yana nufi fa su malamai kenan. Idan malami a wancan zamanin shekara 1000 da wani abu da ta wuce, yana ganin sarakuna za su yi wasan kura da shi, to kai yanzu waye da ba za ka nema ba? Ka nema ka kare mutuncinka da addininka. ɗaya ma da ya zo kirgawa ya kusa rasuwa, kirgawa yake tacaras, sai aka ramu kallaga ka a gargarar mutuwa. Ya ce so nake in kirga in ga nawa ne in ga kuma abin da zan ga ya Ubangiji na. Ya ce amma Allah ya gani, wallahi ban nemi kuɗin ba, ban tara kuɗin ba, illa li asuna biha irbi wa dini. Ya ce wallahi na nemi dukiya ne, na tara dukiya don in tsare mutunci na, in tsare addini na. Don haka in kana da mutunci, abinda ke taimaka ma wajen tsaron mutuncinka wannan kuɗin, iya neman shi, iya sarrafa shi, iya adana shi. Amma ban ce maka mutunci ya kuɗi ya fi komai ba fa, kar ka fassara ni ba daidai ba ko? Ka iya neman kuɗi, ka iya sarrafa kuɗi, ka iya mu'amala da kuɗi, kar a same ka da almubazzaranci. Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Kuma kar a neme ka a cikin harkar ciwa-ciwa da kuɗin haramun da kuɗin almundahara, banda kai a cikin dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da shi ba. Yace fa innahu man bahatu lil karim wa yustaghna bihi anil la'im ko anil la'im, kuma ana wadatuwa da shi akan mutanen banza, la'imai, shashiku, cikon gari. In kana da kuɗi kana wadatuwa da su, ko zamu wa kanmu adalci ko ba zamu wa kanmu adalci ba, 60 cikin 100 na ƴan siyasa mutanen banza ne. Ko zamu wa kanmu adalci ko ba zamu wa kanmu adalci ba, kuma duk wanda ya tashi gidansa yake tafiya. Ko abin da su baka bai sai kare ma mutunci ba, bai sai kare ma daraja ba, kuma in an baka sai an wulakanta ka, ko sai an maka gori komai daren dadewa. To in ka nemi kuɗin ka na halaliya, ka amfana kuɗin ka na halaliya, zai hana ka tafiya gidan waɗancan mutane, zai tsare maka mutunci. Galibi za ka ga wanda suka tsone ido sino suke neman kuɗi fa 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 ta kowace ko ina, za ka wani sai ya sata kuma sai ya zo ya burge ku, wani sai a bashi amanar kuɗi a office ya sace sai ya burge ku, wani zai iya yin kawalci, wani zai iya yin luwaɗo, wani zai iya komai tara kuɗi, ko sai zai zama tobba ba. Kai ka san wannan kuɗin da ya samu ba na kirki bane, ba na halaliya bane. In kana neman naka halal din, kana tana da naka halal din, kana kashe shi yadda kake so, zaka ji baka buƙatar sai ka je wurin sa ka wulakanta kanci. Yasa ake ce maka shi kuɗi idan ka iya sarrafa shi, yustagna bihi anil la'in, ana wadatuwa da shi daga cikin mutanen da suke mutane ne ya san su a cikin al'umma. Sai ya ƙara da cewa wa iyyakum wa mas'alatan nas, ina hana ku ba ku ba roƙon mutane. Wannan fa mutuwa zai faɗa tafi lafira, ka san duk abin da zai faɗa yana da yakinin Allah sai ya tambaye shi, dan ina ƙarshen al'amarinsa. Yace wa iyyakum wa mas'alatan nas, ba ku ba roƙon mutane, kada ku kuskura ku roƙi mutane. Duk inda ta kai ta kawo ku buga, ku yi gumi, ku samu, kuma ku kadana shi, ace amma kar ku roƙi mutane. Yace fa innaha min akhiri kasbir rajuli, ita ce ƙarshen abin da mutum zai iya samu. Mana abin da yake nufi roƙo ita ce ƙarshen sana'ar ɗan adam. Duk wata sana'a da ka sani a duniya ta fi mutunci akan roƙo, ina abin da yake nufi. Da ka je ka ce wana ba ni, gara a balle so ka a wayin shi, ka sa garwa, ka ɗauko ka zuba a cikin duro, ka kai dawa ka zubar, ka dawo ka sai kilin ka da kanan zur, ka yi wanka, ka wanke jikinka, ka sa turare, ka fito majalisa ka tsawo. Din mai zagi ya zata. Halaka ɗinka ci. Da kai roƙo wallahi gara kai kwasar kashi, da kai roƙo gara ka kwashe kwatar mutane, da kai roƙo gara kake kwashe bola, da kai roƙo gara kai faskare, da kai roƙo gara kai dako. Ina ke cewa mafi muni, mafi lalacewa a cikin sana'ar mutane ita ce roƙo. Yanzu kuma roƙon ya zama tohi ne ado, akwai wanda suke ɗinki kawai saboda roƙo. Zai tafi ofis ɗin babban kwamishina ko babban ciyaman ko dan majalisa, zai duba shaddar da take mai shege ya tsada ya zuba tan, aka je ya ga shi ma mai ausi yana nema ya miƙe ya gaida shi. Me yake da bukata? In ya kare dai zai yi roƙo, saboda a bashi dai wahisa zai dinka babban riga. Duka da wannan dinkin da yayi, da tafiyar da yayi, da roƙon da yayi, duka wulakanta kansa ya yi, ya zauna a garin sa, kudin wannan sana'a ta sa ya sai baro da shi, ya fara sai da ruwa, ya bi masa alkhairi. Wallahi ya kamata mutane su cire sana'ar roƙo daga cikin sana'o'i. Jagaliya a gurin 'yan siyasa ko? A cire harkar jagaliya, a dawo a tsaya da ƙafafu a gumi. Idan mutane sun tsaya da ƙafafunsu, duk wannan wasan kuran da ake da mu a siyasance wallahi za a daina. Kai ka san ka fi ƙarfin a baka 200 ko 300 ka yi zaɓe, da haka za ka zaɓi cancanta. Ni na fi ƙarfi, kai ka fi ƙarfi, wani ya fi ƙarfi, matarka ta wadatu da abin da Allah hore maka. Sai mu zauna mu tattauna, waɗannan 'yan siyasar da suka fito da wane ne, da wane ne, da wane. wani zai iya kare mana kaza zai iya kaza wani zai iya kaza zai iya kaza wani yana da mutunci yana da martaba yana da cutan yana da kaza ina ga mu zaba ne mu jarraba shi in muka yanke hukunci mu zaba mu jarraba shi duk an huta ka fito kullinka in an fito kudi an bada Allah jikan mallan Jafar yake cewa arziki ne Allah ya koro ma fa kuluhu hani'an mari'an a kare guzuri da shi a sai so ko a je kuma a danna wanda ake so to idan mutane sun tsaya da kafafunsu wallahi duk inda aka sa alƙibla za su iya juya ta kai kaddara ma mutane ba su da kudin wanda mun gamsu zai iya kai kawo 10,000 kai kawo 10,000 kai kawo 10,000 kawo 5,000 mu hada mu mai dama haka demokradiya tace ba a yadda fadan takara kashe kudi wanda suka yadda da muradinsa su za su kashe mai kudi da haka mu yi 10,000,000,000,000,000,000 mu ce mun tsaya ma a sai form a yi campaign a yi komai mu ma agent mu yi ma kudin kaza a yi komai da shi ya za a murda mana zabe ba za a murda ba ya za a yi mu tura ka kai mana rahin mutunci ba za ka yi ba ta kai mu ci a ta ma da kudin mu ka je ku zo sa hannu dawo kai tafi an zana lafiya ka lau wallahi yana da bukatar Allah a nemi kudi a juya ta ko kada da miji ganin sai iyan siyasa ko dalibi manyan su yan kasuwa ne masu kudi ne da kafafunsu suke tsaye da haka in baka tsaya da kafarka ba ba da zaka yi tsaya balarabe tun ada yake tsaya mamman da ya dahu la ya muddu rijlahu duk wanda ya miƙa hannu bai sai ya miƙe kafa ba ha kaida take bin wannan ba san haduwa ka miƙa kuma ka miƙe kafa wallahi baka isa ba in kaga mutun ya miƙe kafa sa to ba ya miƙa hannu sa in ko yana miƙa hannu bai sai ya miƙe kafa ba in ka ji mutun yana da sauti to yana wahala ne yana shiga rana yana gumi yana samu yasa ke ta ba ku ba roƙo ƙarhen sana'a da dan adam zai mafi wulakanci shine roƙo Allah ya raba mu da shi yake ta wa idza mitu ya gama da duniya zai tafi lahira ko sai ce wa idza mitu inna mutu tun daga hai akan gargarar mutuwa falata nuhu kada kowa ya kuka kada kowa ya mun kuka wayo irin wannan kukan na kira ko shine ne ya ha sai ce dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana irin wannan kukan kai kasancewa kenan wannan nasiha da yake a baya duk yana karantowa yana duba ladabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kada ku mun kuka fa innahu lam yunah ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dan ba a wa manzon Allah kuka da ya rasul ni ma kar abun kuka a dauke misalin alin aje abin ne kar ma a duna wa duniya na rasul kada abun kuka falata nuhu dan me dan ba a wa manzon Allah kuka ba agwai ne ke nuna maka fasaha bai sun tarbiyyantu irin mutuwar da aka yi wa manzon Allah irin ta suke so yadda ba manzon Allah ba kukan ya mutu ya lalace kar amun kukan an mutu an lalace ba wanda zai mutu wanda zai lalace kai ne ka mutu yace to kar kowa ta min kira wacce take so na ta yi hawaye wanda yake so na yi hawaye ya goge inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khayran minha Allah ka ji kanshi Allah ka gafarta mishi Allah ka sa ya huta wannan ita ce abin da za ku amma duk wanda ya kirara ma kuka bala'i yake kara ma komai da lokacin maka addu'a falata ruhu kada kowa ya kuka dan ba a manzon Allah kuka ba wa idza mitu inna mutu har yanzu dai wasiyar ta mutuwa ce ko fadfinuni bi ardin ku binne ni a wani guri la yashuru bi dafni bakr bin wa'il kada ɗan kabilar Bakr bin Wa'il su san inda kuka binne ni wata kabila ce sun yi ba daɗi lokacin jahiliya kafin a shiga musulunci wata ƙin lokacin har yanzu akwai guntun arna da kafirai a cikin su sai ce in na mutu ba makabarta ake tafiya nan ba sai ce a sace ku je wani gonar da ban ku binne ni kada ku bari kowa da kabilar Bakr bin Wa'il ya san inda aka binne ni ita kada ku binne ni inda za a sani to fa inni kuntu ughafiluhum fil jahiliya dan ina santar su lokacin da ake jahiliya ana hari ai abin da ake faɗa lokacin jahiliya ko sai mutane sun fito gona sai suna hirin zaman lafiya karfi a lallabo ta kofar garin a kame mata a kame yara a kore dabobi ina ake cewa mahara ko yace to wannan abin nayi tawa wannan kabilar saboda shugaba ne in aka koro dabobi da wahe zo kabilar sa ta ƙara ƙarfi ta ƙara makamai ta ƙara tsare gidanta da shi yace to na san in na mutu dan suna so su huce za su iya tono gawa ta su kaccalata za su iya nogo noga ta su lalata ta za su iya mulakanci to in an wulakanta ni an wulakanta ni an wulakanta ku dinda ina mace yace kada ku kuskura ku binne ni inda za su gani malamai suka ce ka duba wani wasiya ta adalci yawa ƴansa ƴaƴansa nasiha kan abin da zai kare musu mutunci a rayuwa ya musu wasiha kuma kan abin da zai kare mutuncin sa ya kare mutuncin su a bayan yaro su kuma saboda me wanda ya ga gabar da su a jahiliya he musulunci ya bi masa amma ya san za su iya biyo baya ya saka cancana ga wata salalata yana daga cikin hikimar da yasa za ka ga yawanci manyan mutane ba a sakin gawar su sakata daga cikin hikimar shine wani zai iya wulakanta gawar kuma wulakancin zai dawo zuwa gare ku amma kuma duk da haka ba abin ne wa a cikin gidaje ba abin ne wa a cikin me masallaci amma babu ne fi a samu guri abin ne da ba a san cewa abin ne a gurin ba sai dai alfarmar binnewa kuma a makabartar musulmi hili akwai samun addu'ar musulmi duk lokacin da suka zo ziyara cikin makabarta yana daga cikin alfarmar da Allah ya wa mutanen da aka yi tsammanin za a bauta musu Allah bai bari an gano kaburburan su ba daga cikin akwai Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu mutane tabbas tun yana raye suka so su bauta mashi inda ya hada wuta ya kone su suka ce yanzu ne ka tabbata dan ba mai azaba da wuta sai ubangiji tunda kace za ka kona mu aika zama ubangiji saka da kana murna suke higa ana kona su da Allah ya kaddara ya mutu cikin dare ba wanda ya samu gawarsa an masa sallah an sallace shi wani cikin dare ya dauki gawar ya dora ta akan raƙumi yana tafiya raƙumin shi ma ya balle masa aka yadda gawar kafin ya samu raƙumi wani ya sake dauke gawar ya tafiya binne ta dan haka su wannan sun san wale ya dauka shi wale bai san ina akai gawar ba har gobe duwan da ya ce maka ga kabar Ali ibn Abi Talib ƙarya yake ba wanda ya san da kabarin sa yake amma Allah ya hana a gane inda kabarin sa yake dan kar a bauta mishi amma duk inda ɗan shi'a suke da suka yi kabarin sa a Misra suka yi kabarin sa a Iraki suka yi kabarin sa a Iran suka yi kabarin sa a ina ne kuma suna zuwa suna bautawa hi daya wajen kasashe bakwai ko takwas ko tara na musulmi duk ko ina da kabarin shi saboda shedan bai bari ba amma hi dai Allah ya ba wa gangan jikin nasa dan asali kariya ba abin ne ba inda za a gani bara sana abota mashi Allah ya tsare mu Allah ya kare mu ina ga wannan babin mu kwana kai akan shi abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda ya zama to akwai kuskure Allah ya nuna mana dan mu gyara mu aiki da abinda ya dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin na'am ga tambayoyi wanda yake cewa Allah ya kara mana lafiya da ilimi amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda koka ta fito masa sanadiyar cin haramun to ba zai shiga aljanna ba har sai an kone wannan tsokar to malam in dai wannan tsokar tana nan koda mutun ya nemi gafarar ubangiji ya to ba sai an kone ta wallahu a'lam assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya malam menene hukuncin kalmar da ake fada da turanci stand wuzwani menene hukuncin ta okay I stand wuzwani menene hukuncin ta a addinin ce ni ban gano matsalar ta ba eh ina ba wani goyen baya ko ina tare da wani ko ra'ayin mu muna tare da wani mu wani hine namu ina ga ita sai fassarar da ake nufi kai kuma kana nufin kamar ko na dogara da wani ko ba kalmar dogaro da wani bace wallahi ta'ala a'lam assalamu alaikum Allah ya kara ma da lafiya da ilimi shin malam ko zan iya sanya wa dana wannan suna da ta ambata a hadisin yau Asim ko kuma Adin dan naji wasu suna cewa akwai tsarkake kai a cikin wannan sunaye din eh duk sunan da yake akwai tsarkake kai a ciki ba a so a sawa wa da suna da shi amma kamar Adil ai baya nufin tsarkake kai ne ko sai dai ana sa masa ne da burin cewa ya zamanto mai adalci Asim ana sa masa rai ne ya zama to me ya tahi bahi da sabo baya an fadawa cikin ayyukan ta'asa wallahu ta'ala alam ban san hadisin da ya haramta waɗannan sunayen ba inda akwai wallahu ta'ala alam abinda dai ba a so a cikin sa suna shine suna ya zama to in an fassara shi za a samu mummunar fassara ko fassara da take da rahin dadi ko kuma abinda za a iya fassara wanda bai dace wannan shine ba a so a sa a cikin suna wallahu ta'ala alam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين